sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan al'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel, tare nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A yau Asabar 17 ga watan Disamba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce an sami dan karuwar hare-haren Rasha na makamai masu cin nisan zango kan muhimman wuraren kasar Ukraine. Mahukuntan kasar Malaysia sun ce mutane 21 da suka hada da kananan yara 5 sun rasa rayukansu sakamakon yankewar kasa a wani sansani da ke cikin jihar Selangor mai makwabtaka da babban birnin kasar na Kuala Lumpur. Kasar Faransa na jiran bayani kan yanayin lafiyar wasu zuratan 'yan wasan ta uku. A jajiberin ranar fafata wasan karshe ta gasar cin kofin duniya da kasar za ta buga da Argentina.
To kanan labaran kenan. Cikin shirin za a ji batutuwan da aka tabo a taron da shugaba Buhari ya halarta a cibiyar wandar da zaman lafiya ta Amurka a nan Washington DC.
Since 2015, the conduct of our election continues to steadily improve.
Shugaba Buhari ya ce tun daga 2015 yadda muke gudanar da zabe yana inganta babu kakkautawa.
Haka kuma za a ji cewa kungiyoyin kula da harkokin addinin musulunci na ci gaba da bayyana matsayarsu kan hukuncin da aka yi wa Malam Abdul-Jabbar a birnin Kano.
Zauriya bibi shari'ar sau da kafa kuma ya gamsu da matakan da kotu ta dauka da shaidun da aka gabatar da kuma dama da aka bayar wanda ake tuhuma na ya kare kansa.
Haka kuma za ku ji cewa kungiyar dattawan Arewa ta yi gargaɗin sa yadda katin zaɓe na iya zama illa ga Arewa. Sai kuma shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri cewa a yan kwanan nan ana samun dan karuwar hare-haren Rasha na makamai masu cin nisan zango kan muhimman wuraren kasar Ukraine. Ma'aikatar ta wallafa a shafin Twitter cewa akasari hare-haren sun hada da makaman da ake harbawa ta sama da kuma ta jiragen ruwa, amma ba shakka sun hada da jiragen sama maras matuka da irin ta samar wanda aka tayar da su daga yankin Krasnodar na kasar Rasha. A can baya an tayar da kananan jiragen ne daga wasu yankuna da ke cikin yankin da aka mamaye na Crimea, a cewar ma'aikatar. Ta kara da cewa sauya bagiran harba makaman ya faru ne watakila saboda fargabar Rasha na yiwuwar karbe iko da Crimea, a yayin da kuma shi ne wurin da ya fi dacewa da bagiran sake samar da makamai na Rasha da ke Astrakhan. Jami'in watsa labarai na Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ya shaidawa muryar Amurka wata zantawa a jiya Juma'a cewa Amurka za ta samar da ƙarin tallafin tsaro ga Ukraine. Mamallakin kafar sadarwa ta Twitter Elon Musk ya wallafa sako a safiyar yau Asabar cewa za a sake bude shafukan 'yan jarida da aka rufe a yammacin ranar Alhamis. An bude shafukan da dama, ciki har da na babban wakilin muryar Amurka Steve Harman, jim kadan bayan wallafa sakon. To sai dai kuma ba duka shafukan da aka rufe ne aka sake budewa ba. Musk ya ce ya toshe shafukan ne saboda 'yan jaridar suna bayar da bayanai kan wurin da jirgin saman sa yake, wanda ya ce ya haifar da musgunawa ga ɗaya daga cikin 'ya'yansa. To sai dai kuma ba ko ɗaya daga cikin 'yan jaridar da ya wallafa wani bayani kan bagiren jirgin samansa da ya bayyana a wata kafar watsa labarai ta yanar gizo, duk wanda cewa sun ɗauki labarin Musk da kuma rufe shafin jirgin samansa na Elon Jet. Mahukuntan kasar Malaysia sun ce mutane 21 da suka hada da kananan yara 5 sun rasa rayukansu da safiyar jiya Juma'a sakamakon zaftarewar ƙasa a wani sansani da baya da lasisi a wata gona da ke cikin jihar Selangor mai makwabtaka da babban birnin kasar na Kuala Lumpur. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaita cewa ma'aikatan ceto sun sami gano gawarwakin wata mata da jaririyar 'yarta suna rungume da juna a wurin da lamarin ya auku. Har yanzu kuma ma'aikatan ceto na neman gano mutane 12 da ba a gani ba. An dakatar da ayyukan ceto da tsakar dare sakamakon rashin kyakkyawan yanayi. To amma kuma an ci gaba da safiyar yau Asabar. Kamfanin dillancin labaran ya ce jami'an kasar ta Malaysia sun ce an sami baraguzai na kimanin tazarar mita 450 a sansanin waɗanda aka kiyasta za su iya cike ramukan ruwan ninkaya 180 na wasannin Olympics.
To nan ba da jimawa ba Murtala zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya ce Najeriya za ta gudanar da zabe sahihi wanda zai zama to karɓaɓɓe ga dukkan 'yan takara da masu kada ƙuri'a da ma ƙasashen waje. Buhari ya bayyana hakan ne a ranar Juma'a yayin jawabin da ya yi a taron cibiyar wanzar da zaman lafiya ta USAID da ke nan Amurka ta shirya a birnin Washington DC a gefen babban taron shugabannin ƙasashen Afirka da gwamnatin shugaba Joe Biden ta shirya. Mahmud Lalo na ɗauke da wannan rahoton.
Babban zauren cibiyar wanzar da zaman lafiya na USAID da ke arewa maso yammacin birnin Washington DC ya cika makil da 'yan Najeriya mazauna Amurka. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da masu rajin kare tsarin demokuraɗiyya da kuma 'yan jarida. Yayin da aka ba shugaban na Najeriya fili ya zayyana irin cigaban da gwamnatinsa ta samar a fannoni daban-daban ciki har da ɓangaren zaɓe.
Since 2015, the conduct of our election continued to steadily improve.
Shugaba Buhari ya ce tun daga 2015 yadda muke gudanar da zaɓe yana inganta babu kakkautawa. Tun daga zaben 2019 zuwa zaɓukan da suka biyo baya a jihohin Edo, Ekiti, Anambra da jihar Osun sun gudana ta yadda 'yan takara da masu kada ƙuri'a suka nuna gamsuwarsu. Hakan kuma muke fatan gani a zaben 2023 ƙarƙashin sa-idon ƙasashen waje. Shugaban Najeriya ya kuma taɓo batun yadda gwamnatinsa take yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa. Ƙididdigar da ta yi a 2021, ƙungiyar Transparency International mai yaƙi da cin hanci da rashawa ta ce Najeriya ce ƙasa ta 154 a duniya da ta fi fama da matsalar cin hanci da rashawa cikin ƙasashe 180. Sai dai Buhari ya ce matakan da suke ɗauka suna kai ƙasar gagaci. Ya ce hukumomin da ke yaƙi da cin hanci da rashawa na ci gaba da bankaɗo kuɗaɗe da samun nasara a kotu ta hanyar hukunta waɗanda suke yi wa tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa. Wani babban batu da ke cewa Najeriya tuwa ƙwarya shi ne matsalar tsaro, wacce ya ce sanadin mutuwar dabban mutane tare da asarar dukiyoyi da dama. A arewa maso gabashi, Najeriya na fama da mayakan Boko Haram da ISWAP. A arewa maso yammaci tana fama da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane. Sai a kudu maso gabashi da take fama da 'yan awaren biyakura. Amma Buhari ya ce jami'an tsaro suna samun galaba musamman akan mayakan Boko Haram. Ya ce idan za ku iya tunawa a lokacin da na hau mulki, ƙungiyar Boko Haram na riƙe da kashi 2/3 na jihar Borno da rabin jihar Yobe da kuma wasu ƙananan hukumomi a jihar Adamawa. Amma yau ba haka lamarin yake ba. Buhari ya ƙara da cewa duk da waɗannan nasarori, yaƙe-yaƙen da ake a ƙasashe makwabta ko a yankin Sahel da mayaƙin da ake a Ukraine na yi mummunan tasiri a kan Najeriya duba da yadda ake samun kuraren makamai daga waɗannan yankuna. Ya ƙara da cewa Najeriya da Amurka na da kamanceceniya ta fuskoki da dama musamman kan abin da ya shafi yaƙi da ayyukan ta'addanci da kuma matsalar sauyin yanayi. A shekarar 2015 da shugaba Buhari ya karɓi mulki, ya yi makamancin wannan jawabi a cibiyar ta USAID. Inda ƙarshe aka ba mahalarta taron damar yi masa tambayoyi, sai dai a wannan karo an samu akasin haka, lamarin da ya sa wasu daga cikin mahalarta taron suka fusata. Ɗaya daga cikin masu ƙorafin kenan yake cewa dalili kenan da ya sa muka baro inda muke, muka zo wannan taro, amma ko tambaya ɗaya ba a bari mun yi ba. Bisa al'ada irin wannan taro bai rasa halartar masu zanga-zangar lumana da kankafa dandali a kofar shiga cibiyar ta USAID, inda a wannan karo wasu mutane ɗauke da kwalaye da aka yi rubutu daban-daban, kamar na neman a kubutar da ɗaliban na Liya Sharibu wacce Krista ce da mayakan ISWAP suka sace a jihar Yobe tun a shekarar 2018, da neman a biwa Deborah Kadinta wato ɗalibar da aka zargi wasu ɗalibai sun kashe a jihar Sokoto bayan da aka zarge ta da yin ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najeriya dai na shirye-shiryen gudanar da babban zaɓe a watan Fabrairu, inda za a zaɓi shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin tarayya, sai kuma a watan Maris da za a yi zaɓen gwamnoni da 'yan majalisar jiha. Mahmud Lalo, sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Mahmud Lalo, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Majalisar Dokokin Kasar Peru a jiya Juma'a ta yi watsi da yunkurin ƙara matso da lokacin gudanar da zaɓe. A yayin da munanan zanga-zanga suka datse dubban ƴan yawon bude ido a birnin Machu Picchu. Masu zanga-zangar suna buƙatar a sako shugaban ƙasar da aka hambarar Pedro Castillo da kuma neman wanda ya gaje shi yayi murabus kana a gudanar da sabon zaɓe. To amma kuma ƴan majalisar dokokin sun kada ƙuri'ar kin amincewa da ƙudurin dokar ƙara matsowa da lokacin gudanar da zaɓen da fiye da shekaru biyu daga shekara ta 2026 da aka tsara zuwa watan Disamban shekara ta 2023 mai zuwa. Lamarin da ya fuskanci turjiya da zanga-zanga wadda ta yadu da kuma karuwar adadin waɗanda suka mutu bayan da masu zanga-zangar suka yi yunkurin kutsawa a filin jirgin sama a birnin Ayacucho dake kudancin ƙasar wanda sojoji ke gadinsa a daren ranar Alhamis. Daukacin ƙasar Faransa ta kagu tana jiran jin halin da ake ciki dangane da yanayin lafiyar wasu zaratan ƴan wasanta uku a jajiberin ranar fafata wasan ƙarshe ta gasar cin kofin duniya da ƙasar za ta buga da Argentina dake karkashin jagorancin Lionel Messi. Yayin da kasashen biyu suke shirye-shiryen karawa a wasar ta ƙarshe ta lashe kofin, za a kuma bambance tsakanin gari da tsakuwa tsakanin Morocco da Croatia waɗanda za su fafata a wasan fitar da na uku a yau Asabar. Faransa wadda ita ce ke riƙe da kambin na duniya ta fuskanci ƙalubalen rashin manyan ƴan wasan baya Rafael Varane da Ibrahim Koate da kuma ɗan wasan gefe Kingsley Coman a yayin wani atisaye a jiya Juma'a sakamakon wasu alamu na zazzaɓin mura da suke da shi. Rashin ƴan wasan uku dai ya ƙara haifar da fargabar ɓarkewar wata cuta a sansanin ƙasar ta Faransa a Qatar bayan da aka ayyana ƴan wasa biyu Adrien Rabiot da Dayot Upamecano da cewa ba za su iya shiga wasan kusa da ta ƙarshe da Faransa ta buga da Morocco ba. Shugaban gurguzu na ƙasar Philippines Jose Maria Sison ya rasu a daren jiya Juma'a yana da shekaru 83 bayan kwashe tsawon makonni biyu yana tsare a wani asibiti a ƙasar Netherlands kamar yadda jam'iyyarsa ta bayyana a yau Asabar. Sison shine ya kafa jam'iyyar gurguzu ta Philippines wadda rundunar sojanta ta NPA ta samar da rundunar mayakan 'yan tawaye a ɗaya daga cikin tashin hankali mafi daɗewa a duniya. Rikici tsakanin rundunar sojanta NPA da gwamnatin Philippines ya yi sanadiyar kashe sama da mutane 40,000. Jam'iyyar ta wallafa wata sanarwa a shafinta na yanar gizo tana cewa talakawan ƙasar ta Philippines suna jimamin rasuwar gwarzo malami kuma jagoransu. Shugaban na gurguzu da ya gudun hijira ya zauna a Turai tun daga ƙarshen shekarun 1980 bayan an sake shi daga kurkuku sakamakon rushewar gwamnatin kama karya ta Ferdinand Marcos wanda aka zaɓi ta kura mai sunansa a matsayin shugaban ƙasar a zaɓen watan Mayun wannan shekara.
Murtala Faruk Sanyin na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla, ƙungiyoyin kula da harkokin addinin Musulunci na ci gaba da bayyana matsayarsu dangane da hukuncin babban kotun shari'ar Musulunci ta Kano game da shari'ar da aka yi wa Malam Abdul-Jabbar Nasir Kabara. Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
Imanin shekara guda da rabi aka kwashe ana gwaza wannan shari'a a gaban babbar kotun shari'ar Musulunci ta Kano tsakanin lauyoyin gwamnati da na wanda aka tuhuma da aikata wannan laifi wato Malam Abdul-Jabbar Nasir Kabara. A shekarun jiya Alhamis ne dai kotun karkashin jagorancin mai shari'a Ibrahim Sarki Abdullahi Yola ta yanke hukuncin kisa ta hanyar rataya bayan tabbatar da laifin furta kazaman kalamai da kuma alakanta su da Annabi Rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayan gudanar da wani taron gaggawa da maraicen jiya Juma'a zauren hadakar malaman Kano wanda ya kunshi dukkanin ɗariƙun addinin Musulunci a Kano ya tattauna akan wannan hukunci, kana daga bisani ya fitar da wata sanarwar bayan taro.
Zauri ya bibiyi shari'ar sau da ƙafa kuma ya gamsu da matakan da kotu ta ɗauka da shaidun da aka gabatar da kuma dama da aka bari wanda ake tuhuma na ya kare kansa. Don haka Zauri ya gamsu da sakamakon shari'ar game da hukuncin kisa da aka yanke wa mai laifin. Zauri yana fatan wannan hukuncin zai zama gargaɗi ga masu tunanin aikata irin wannan katobar, haka kuma Zauri yana fatan wannan shari'ar za ta zama hujja da za ta sa al'umma ta aminta da tsarin shari'a don haka ta dauki jimirin yin biyayya ga doka da oda wadannan hikimomi biyu su shari'ar musulunci take kokarin tabbatarwa
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan sakataren zauren hadakar malaman Kano shi ma Malam Bashir Adamu Aliyu na cibiyar bunƙasa harkokin Islama ta Najeriya wato Islamic Forum of Nigeria na cewa
duk da cewa abin ya konaran al'umma musulmi matuka amma suka yi hakuri malamai suka yi jagoranci aka kai ƙara aka yi hakuri kuma shari'a ta dauɗon shekara da doriya ana binta hankali hankali aka yi ƙarshe kuma duk wanda ya saurari shari'a nan ya ji gwarugwari irin yanda alƙali ya bi maganar nan daga farko har zuwa ƙarshe kuma an ga abin da ya faru dan haka wani yana dada gwada mana wato alkhairin dake cikin al'umma muna fatan Allah ya kiyaye har sunan mu da kuma wato bakunan mu daga duk wani abu da zai zama ya taba mutuncin manzon Allah sallama da addini da kuma abinda wato al'umma musulmi take ganin girman sa kuma nan dole mu godewa mu kuma yaba da lauyoyi da suka jajirce akan shari'an nan da shi alkali da kokari gurgurdan hali yayi daunin zuciyarsa ya kuma yi abinda yake ganin shine adalci da kuma gaskiya da kuma bada dama ga wanda yake wanda aka hukunta abin da ya saura shine mai fatan cewa wannan ya zama izina ga duk wani mai hankali duk wani mai tunani da yake kokarin yi wani abu ya kiyaye harshen sa ya kame bakin sa ya kuma sani cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin a taba shi kuma karshe muna tunatar da al'umma cewa wannan fa ba ko bane illa mu'jiza ta manzon Allah sana ta bayyana domin ba wani wanda ya wani al'amari sai Allah subhanahu wa ta'ala da kansa domin da mashi kansa yayi alƙawarin cewa wallahu yasimuka minan nasi Allah da kansa yace shi zai tsare shi daga duk wani wanda zai kwarantar da shi sallallahu alaihi wasallam
baya ga hukuncin kisa ta hanyar rataya babbar kotun shari'ar musuluncin ta Kano ta umarci gwamnati ta rufe masallatan Malam Abdul-Jabbar dake unguwannin sharadar da gwale a cikin birnin Kano tare da haramta sanya karatuttukan sa dai a baya a kafofin yada labarai sai dai masana shari'a sun ce malamin na da kwanaki 30 chief ya daukaka ƙara muddin yana muradi amma idan bai yi hakan ba gwamnati za ta zartar da hukuncin babbar kotun shari'ar musuluncin a karewar wa'adin Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari kungiyar dattawan arewa ta yi tsokaci kan wani sabon yanayi mai cike da hadari inda wasu yan siyasa ke jawo hankulan masu kada ƙuri'a sai katin zaben su na dindindin a shirye-shiryen zaben mai zuwa na 2023 yankin da ya damu tare da cewa miliyoyin yan kasar za su iya rasa yancin su ta hanyar sayar da katin zaben su ga yan siyasa daga Abuja ga rahoton da wakiliyar mu Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana
Hakan na zuwa ne bayan sanarwar hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya INEC dake cewa wasu ƴan siyasa a kasar na siyan katin zabe na dindindin daga hannun ƴan kasa a kudin da bai taka karaya karya ba tuni aka kama wasu mutane biyu tare da yanke musu hukunci bisa laifin mallakan katin zabe ba bisa ka'ida ba a jihohin Sokoto da Kano lamarin da kungiyar dattawan yankin arewa suka ce hatsari ne babba ga yankin su dake fama da yawan matsaloli ga kuma yawan al'umma waɗanda suka yi rajistar yin zabe Dr. Hakim Baba Ahmad shine mai magana da yawun
abinda muka fahimta daga ciki wato wani dabara ce da ake fitowa da shi na rage karfin masu zabe mu dama a nan arewa abin mu fi damu kaga talauci abin mana kanta sannan abin ya fi wasuwa arewa shi yasa muka koka muka ce ma jama'a to ga wani bugon yaki kuma ya fito bayan mun yi yaki jama'an mu su yi hakuri su je su yi card register nan suka dikati yanzu kuma an fito da wani dabara na kwaci kati daga hannu so wannan mu abin damuwa ne a wurin mu in ma menene niyyar su dai mun san ko ma menene ba alheri bane wanda duk ya zo ce zai katin ka ya baka 1,000 ko 2,000 ya bace kenan kai baka tambaya ba ka ce ka yarda da shi ko kin yarda da shi to abin cika
sai dai masana na ganin wannan wani salo ne daga wasu jam'iyyu dake ganin ba za su kai labari ba hakan yasa suke kokarin rage yawan jama'a da ya kamata su fito kada ƙuri'a a ranar zabe ta hanyar arfani da talauci da jahilci dake tura miliyoyin jama'a sayar da ƴancin su kamar yanda mai sharhi kan al'amuran siyasa a Najeriya Kabiru Dakata ya bayyana
su ƴan siyasar da suke siyan katin nan suna amfani da wannan talauci da aka kakaba wa mutane suna siyan katinan su domin su rage karfin jam'iyyu wanda suke ganin cewa al'umma na tare da su duk wanda dama ya je sai da katin zabe ai ya sai da ƴancin shi ne saboda haka yayi kuka da kanshi kada ya kuka da kowa
fitaccen dan siyasa a Najeriya Honorable Sa'idu Kabiru Gombe ya kalubalanci ƴan kasar da su tabbatar da cewa suna karkashin ikon katin zaben su da suka mallaka
duk jam'iyyar da ta sa kuɗi ta sai ta wani mutum to dama ba shirye abun arziki ba idan jam'iyya ta shirye abun arziki kuma ta tsaye da ƴan takara waɗanda suka cancanta to ba sa buƙatar sai sun sai ƙuri'a sannan a zabe ina kira ga ƴan ƙasa duk wanda ya san cewa ya mallaki katin zabe to ya tabbatar da katin zaben shi yana karkashin ikon shi idan ka mika katin zaben ka karkashin ikon wani to haka kuma za a tafi da kai wurin gudanar da mulki zaka ci gaba da zama kamar bawon da ake bautarwa
koda yake dai hukumar INEC ta jaddada bayanin ta na cewa siyan katin zabe da wasu ƴan siyasa ke yi ba zai amfane su da komai ba saboda sabuwar na'urar fasahar Vivas da za a yi amfani da ita a zaben ba za ta tantance duk wani wanda ba dauki bayanin sa ba tun farko a cewar Zainab Aminu Abubakar jami'a sashen yada labarai a hukumar ta INEC
idan dan siyasa sai katin zaben da ba nashi ba ba zai mishi amfani ba kawai bata kudin sa yake yi saboda yanzu muna amfani ne da wannan na'ura na Vivas by model voter accreditation system dole mutun zai zo rumfar zabe da kati kuma kati sai naka kafin na'urar ta tantance ka ko ta amfani da dan yatsanka ko kuma fuskanka to me dan siyasa zai yi da katin da ya saya wanda ba nashi ba bayan ya san ba amfani za ta mishi ranan zabe ba sai kuma kira ga su mutanen da suke saida wannan katin nasu akan wannan kalilan kudin kenan ka saida yancin ka na kai korafi idan gwamnati ta gaza ka saida yancin ka na dan kasa wanda kasa ta baka dama kai katin zabe kuma kai zabe ka zabi shugaban ka ka saida shi akan kudi kalila
hukumar INEC dai ta dau alwashin ganin an hukunta duk wanda aka kama da laifin saye ko sayar da katin zabe tana mai gargadin yan siyasa da jam'iyyun siyasa kan cewa ba za a lamunci duk wani abu da ya saba wa doka ba Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim To shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanda agogon mu anan Washington din ke cewa karfe 10:21 na safe yanzu kuma sai shirin mu na gaba
a tafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba ya ko makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin A yau shirin dawo lafiya zai ci gaba ne da rahoto na musamman ta labari ta aika mana daga Jamhuriyar Niger akan koke-koken da al'umma ke bayyanawa na samun matsaloli a zirga-zirga da suke yi a kasashe makwabtan juna na yammacin Afirka ko kuma ECOWAS A makon da ya gabata mun kai inda babban bako mu a wannan shirin yake magana akan bin dokoki na zirga-zirga tsakanin kasashen don haka bar mu tashi daga nan
kowa ya yayi aiki da doka sannan shi ne doka kuma ya gyara kowa aiki shi to dan ina muka ce tara wayannan mutane da su zo mu hira mu bayyana ma juna cikin sulhu mu bayyana musu wani abin yake kuma kowa ya yayi wata abin ya dace akwai masala saboda masalan da akwai shi ne ai da wuya na yanzu kai jirgania yau in ka tashi ka kama hanya ka ce kai Burkina sai a ce ha kawo kaza alarka in akwai takaddunka kamun kowane dan kasa ya kamata ya zauna yana da kardin dantekin nashi kuma akwai karne na sai da yawo in baka da kardin tite karne na sai da yawo kowane komisara kana samu shi kuma da kardin tinka na vaccination in akwai shi gareka sai ka tafi hankali kwance ka je ka dawo ba tilas na ba sai ka ba da wani abu ga frontier
su ma dai mata ba a bar su a baya ba kamar yadda Hajiya Aminu Dauda shugabar kungiyoyin mata a nan jihar da magaran ta bayyana irin matsalolin da suke fuskanta inda kuma ta kara da kokawa kamar haka
sunana madam Dauda Hajiya Aminu shugabannin mata na region kin zandar gaba daya to a wannan zaman taro dai an waye mana kai bisa kan muhimmancin takardu na sediyawo zuwa carte d'identité sediyawo passeport da passeport kala-kala da wa'ansu takardu na balaguro zirganiya tsakanin kasashen sediyawo kuma a gaskiya mun ji dadi to kamar yanda kudirin ya dauka bisa kan zirganiya tsakankanin kasashen sediyawo in ka huta gaskiya sai ka ga ba haka nan bane ba yanzu a takaice kamar daga nan in ka huta zuwa Nigeria ba a sanci daga Niger kuma shiga Burkina nan ma ba karamin tashin hankali bane nan ne dai kasashen biyu ne wanda na huta na gani gaskiya ana takura ma talakawa ba a kula da wannan rajajeniya da aka dauka tsakankanin kasashen su da yawo ko suna da takardu Burkina wallahi diyoyin da kake biya ba su da misali dole su da yawo sai ta dar mai tsatso ba idan su da yawo sai ta dar mai tsatso mata mafi yawa mata da in ka shiga yanzu a yau mota Kano Kano sai kaga da kyal zaka samu namiji ɗaya ko biyu din mata ne matan wannan ku duk wanda ka gani yana bisa kan hanya wannan ba dadi bai kai shi mafi yawan su an bar su da marayu ne an sharshi ko kuma matan sallau ka nake ce masallau mazajen yau fit the responsibility total sai a kyale namiji da ran shi da lahiyar shi kawai ne ya saka mamma ta gida yace gidan na hajiya ne haka nan bai ba hajiya dole ya ta ciri ta kullu kuma wallahi duka matan wannan wadda take da jari mai karfi bai huce shi ka 200 kuma in suka je suka kawo kayan da ba kayan kirki ba kawai abinci ne ake nema ije cijen kan hanya kuma a takura musu a tsakani da Allah ni dai ina kira ko kuma ina kuka bisa kan wannan da sunan mata gabaki ɗaya masu zuwa kasuwa a tausaya musu marayu ne a bayan su dole ce take huddas wallahi ko da takarra takarra ba ta kare shi nan in ka shigo ma anan kakin ma zancan waje a cikin gida ma duwankin namu sai su rihe ido ayi ta ci musu mutunci ko baka imani wani abu in ka gani sai kai kuka
sai dai mai gajibo Ibrahim din ya ce wannan ba zai sa a ciwo kan matsalolin da ake fuskanta ba
ba mu iya kin magani so yanzu ga abin da muke gai kamar introduction na kamar mun zo na mu san ku san ana shafa kenan sai an ci gaba da kawo information mu mutane kamar su waye kai su ku journalist wanga aiki na journalist sai mun komo du journalist na jayan ga lazandar sai ni jayan da magaran sai mu tara su wuri guda kamar kona biyu ko kona uku amma ai horo sannan kowa ya gane kan abin sannan ita kungiya sirrin na sai dawo da aken yamai za ta kawo muku gudunmuwa don ku yi ta aikin ku na waye kan al'umma game da wannan ake ai wannan zaddawa na sai dawo
kungiya mai zaman kanta wato Perol ita ce da nauyin wannan aiki cewar shugabanta Haruna Musa a matsayin su na wakilan kungiyar ta ECOWAS za su kai koke-koken jama'a gaba.
To madalla a mako mai zuwa daga wannan jawabi ne za mu tashi idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Tamar Abari da ma ɗaukashin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka. Baba ya kuma kere ne daga nan birnin Washington DC nake sallama.
To madalla baba, da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Ba takaice ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri cewa a yan kwanan nan ana samun ɗan ƙaruwar hare-haren Rasha na makamai masu cin nisan zango kan muhimman wuraren ƙasar Ukraine. Ma'aikatar ta wallafa a shafin Twitter cewa akasari hare-haren sun hada da makaman da ake harbawa ta sama da kuma ta jiragen ruwa, amma ba shakka sun hada da jiragen sama maras matuka da irin ta samar waɗanda aka tayar da su daga yankin Krasnodar na ƙasar Rasha. Mamallakin kafar sadarwa ta Twitter Elon Musk ya wallafa saƙo a safiyar yau Asabar cewa za a sake buɗe shafukan 'yan jarida da aka rufe a yammacin ranar Alhamis. An buɗe shafukan da dama ciki har da na babban wakilin muryar Amurka Steve Harman jim kaɗan bayan wallafa saƙon. To sai dai kuma ba duka shafukan da aka rufe ne aka sake buɗewa ba. Mahukuntan ƙasar Malaysia sun ce mutane 21 da suka hada da ƙananan yara 5 sun rasa rayukansu da safiyar jiya Juma'a sakamakon zaftarewar ƙasa a wani sansani da baya da lasisi a wata gona da ke cikin jihar Selangor mai makwabtaka da babban birnin kasar na Kuala Lumpur. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaita cewa ma'aikatan ceto sun sami gano gawarwakin wata mata da jaririyar 'yarta suna rungume da juna a wurin da lamarin ya auku.
To madalla gaishe ka masu sauraro, da haka makakacin shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a wagon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Murtala Faru Saminna da muka muku shirin tare da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin da bada umarni sai injiniyan mu na yau Mr. Cedric daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai mun sake dawowa a shirin mu na dare. Assalamu alaikum.